Sasha Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, Isra'ila ta sake kai sabbin hare-hare ta sama da ta ƙasa kan Hamas a zirin Gaza. Shugaban sashin kula da harkokin yancin dan adam na Majalisar Dinkin Duniya ya jaddada cewa Rasha ta gaza kan batun kare fararen hula a Ukraine. Sannan kasar Denmark ta cimma wata yarjejeniyar tsaro da Amurka ta yadda sojojin Amurka da makaman yakin Amurka za su kasance a kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin kuɗi a Majalisar Dokokin Najeriya ya yi kira ga hukumomi da ma'aikatan gwamnati masu samar da kuɗaɗen shiga da su yi ƙoƙarin wuce abin da aka kawo a kundin kasafin kuɗin baɗi don cike giɓin da aka samu. To ko me ƙwararru a fannin tattalin arziki ke cewa game da wannan batu?
Najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo 36,000, kuma a kiyasin da aka yi na kudaden wannan tituna ya kai trillion 18. Amma idan kika kalli abinda ake warewa domin gyare-gyaren titunan a kasafin kudi na bana saka naira biliyan 25, yana naira biliyan 25 za ta gyara tituna na kilo 36,000.
Shaibu Idris Mekati kenan, masanin tattalin arziki, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa Najeriya ta kaddamar da wata na'ura mai samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana a jihar Nasarawa watan da ya gabata domin samawa al'umma wadatacciyar wutar lantarki. Sannan za ku ji cewa tun lokacin da hukumomin kasashen Siriyawo ko ECOWAS makwabtan Najeriya suka rufe iyakokin kasashensu sakamakon juyin mulkin soja, masu aikin dakon fasinjoji sun shiga wani yanayi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda ya waiwayi wasu muhimman batutuwa a cikin wannan shekarar ta 2023. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan Talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza, a yayin da Amurka kuma ke ta ƙoƙarin neman haɗin kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar Al'amar daga hare-haren 'yan tawayen Hutsi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. Rundunar sojin Isra'ila yau Talata ta ce wuraren da take aunawa a baya-bayan nan sun hada da rukunonin gidaje masu alaka da Hamas, kuma dakarunta sun lalata wata mashigar hanyar ƙarƙashin ƙasa a kudancin Gaza. Ma'aikatar harkokin lafiyar Gaza, wadda ƙungiyar Hamas ke tafi da ita, ta ce hare-haren jiragen saman Isra'ila sun hallaka mutane akalla 20 a Rafa, wani gari da ke sashin kudu daura da kan iyakar Masar, inda dubban mutane suka ƙaurace. Shugaban sashin kula da harkokin yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, yau Talata ya jaddada abinda ya kira babbar gazawa daga ɓangaren Rasha wajen ɗaukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga hare-haren da ita Rashar ke kaiwa. Turk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula 10,000 tun bayan da Rasha ta kaddamar da hare-haren mamayar Ukraine a watan Fabrairun shekara ta 2022. Amma adadi na hakika na iya mafin haka, ya ce an kashe akasarin fararen hula ne daura da fagagen daga a Donetsk, Kharkiv, Kherson da Zaporizhia. To amma akwai wasu kuma da dama da hare-haren makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa a kan biranen Ukraine suka ritsa da su. Kasar Denmark ta cimma wata yarjejeniyar tsaro da Amurka wadda ta tanaji amincewa sojojin Amurka da makaman yakin Amurka su kasance a kasar ta Denmark, a cewar Firaministan kasar Mette Frederiksen a yau dinnan Talata. Ita ma Finland jiya Litini ta rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaro da Amurka wadda ta kunshi baiwa sojojin Amurkar babbar dama a fadin kasar ta Nordic har zuwa wajejen kan iyakarta da Rasha.
kama dalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamale ga bangaren rahotannin mu. Kwamitin kuɗi a Majalisar Dokokin Najeriya ya yi kira ga hukumomi da ma'aikatan gwamnati masu samar da kuɗaɗen shiga da su yi ƙoƙarin wuce abin da aka kawo a kundin kasafin kuɗin baɗi. Wannan dai na zuwa ne bayan da majalisar ta tabbatar da cewa an ware naira tiriliyan 18.324 a matsayin kuɗin shiga daga jumlar kuɗin da za a kashe naira tiriliyan 27.503, amma kuma akwai gibin naira tiriliyan 9.18 da dole a cike shi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A zaman da aka gudanar kan kasafin kuɗin a ƙarƙashin shugaban kwamitin kuɗi na Majalisar Dattawa, Sanata Muhammad Sani Musa, an tantance shirye-shirye da manufofin waɗannan hukumomi da duba da kila su fuskanci ƙalubalen kuɗi a baɗi, inda aka ba su shawara su yi ƙoƙarin wuce waɗannan manufofin domin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa ya ta'allaka ne kan haɗarancen kuɗi daga cikin gida da waje, da kuma kuɗaɗe da ake samu daga mayar da hannun jari don cike gibin da ake hasashe. Wani abu da kwadarre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ya nazari a kai.
Idan muka dubi ikirarin gwamnati, ababe guda hudu ko biyar da gwamnati ta yi ikirari a kansu. Farko, maganan farashin man fetur da akan hagu a ƙarƙashin ƙasa a sayar. A yanzu kasuwar duniya tana karɓan kowane ganga guda ɗaya akan dala 81. Gwamnatin Bola Ahmed Tinubu tana tunanin farashin man zai ci gaba da zama akan dala 81 kowace ganga, sannan tana tunanin za ta yi amfani ne da farashin dala 79.7. Na biyu, tana tunanin hauhawan farashi, wato abinda muke kira inflation kenan a turanci, zai tsaya akan kashi 21% a cikin shekara. Tana tunanin kuɗin canji na kasashen ƙetare musamman dala Amurka. Tana tunanin kowace dala za a saida ma jama'a akan naira 750. Hakanan ta yi ƙirarin cewa za ta kashe kaman naira tiriliyan 9 wajen tafiyar da mulki a cikin shekarar ta 2024. Ta kuma yi ƙirarin ko in kayan cewa za ta yi amfani da naira tiriliyan 8 wajen ba da ayyuka ko yin ayyuka na ci gaban ƙasa. Da ƙarshe, tana tunanin za ta samu kuɗaɗen shiga daga hanyoyin karɓoɓin haraji da gwamnati take da su kaman naira tiriliyan 13. Sai ta fahimci cewa za ta iya samun gidi wajen abin da za a kashe in aka dangana shi da kuɗaɗen za a samu na shiga. Saboda haka za ta ciwo bashi na naira kusan tiriliyan 9 don ta cike wannan gidi.
Shugaban kwamitin kula da hanyoyi, sanata mai wakiltar Jigawa maso yamma Babangida Husaini, ya ce lallai kiyasin abin da ake warewa yawancin hukumomi baya isa.
To, ni zan yi magana ma musamman a abin da ya fi shafata ma'aikata ta. Kamar yadda kika sani, Najeriya tana da titi na gwamnatin tarayya kilo 36,000, kuma a kiyasin da aka yi na kuɗaɗen wannan tituna ya kai tiriliyan 18. Amma idan kika kalli abin da ake warewa domin gyare-gyaren titunan a kasafin kuɗi na bana an saka naira biliyan 25, ina naira biliyan 25 za ta gyara tituna na kilo 36,000?
Shi ma sanata Saliu Mustapha mai wakiltar jihar Kwara ta Tsakiya ya nuna cewa abinda ake warewa harkar noma, wadda take daya cikin hanyoyin samun kuɗin shiga a kasafin kuɗin, yayi kaɗan.
Mu ma haka abin ta dame mu, domin shekarun bayan da wuce da aka samu wani zoma a Malabo, duk shugabannin kasashen Afrika suka zauna suka ce lallai in za a samu ci gaba da ya kamata a harkar noma ko kuma duk abin da ya shafe ministry din agriculture, dole a samu kashi 10% kenan na kasafin kuɗin ƙasa, a samu kashi 10 a dinga baiwa harkar noma ko aikin gona.
Shi kuwa ministan kula da kasafin kuɗi Wale Edu ya yi amanna da shawarwarin 'yan majalisar, inda ya ce mai yiwuwa ne gwamnatin tarayya za ta kawo buƙatar ƙara yawan kasafin kuɗin shekara 2024, amma idan ta samu ƙarin kuɗaɗen shiga da ta ayyana za ta samu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Maryam, kamfanin kera motocin Hyundai na Korea ta Kudu na shirin sayar da wuraren harhada motocinsa da ke Rasha akan dala miliyan 77,600 kawai a cewar wani jami'in kamfanin a yau dinnan Talata, wanda hakan yasa ya zama babban kamfani na baya-bayan nan wanda zai sayar da kadarorinsa da ke Rasha tun bayan barkewar yaki a Ukraine. A wani bayani na ka'ida, kamfanin na Hyundai ya ce zai haƙura da asarar dala miliyan 219 wajen siyar da kamfanin, wanda aka daina tafi da shi dai a watan Maris na shekara ta 2022.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A farkon watan Nuwamban da ya gabata, Najeriya ta kaddamar da wata karamar na'urar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana irinta ta farko a jihar Nasarawa, da zimmar samawa al'umma wadataccen lantarki mai tsafta da za a yi dogaro da shi. Mazauna jihar da ke cin muryar wannan na'ura sun tofa albarkacin bakinsu. Ga fassarar rahoton Gibson Emeka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
John Maro, ma'aikacin kiwon lafiya ne na anguwa, ya ce a baya suna dogaro ne da wutar torchlight yayin da suke aiki a cikin dare a asibitin Sabon Gida Primary Health Center da ke jihar Nasarawa a Najeriya. Amma hakan ya faru ne kafin isowar wutar hasken rana. Idan an kawo marasa lafiya a cikin dare, muna shan wahala sosai. Muna amfani da torchlight wurin kula da marasa lafiya. Idan batun haihuwa ne, lamarin yana muni sosai. Muna amfani da torchlight, muna shan wahala. A Sabon Gida, wata anguwar manoma mai nisan tafiyar sa'a guda daga lafiya babban birnin jihar Nasarawa, shugaban al'umma Dauda Yakubu ya ce sabuwar hanyar samar da wutan hasken rana ta kawo masa sauƙin rayuwa.
An samu cin gaba domin kamar su electric water, su famfon gidan mai da ciraba makamashin wannan, akwai abubuwa da yawa da injinnika ma da masu markaɗai da kuma masu soya da ruwa a fridge.
Dan kasuwa Suleiman Dauda ya ce anguwar tana more ci gaba da sauran amfani da makamashin hasken rana ya kawo.
Lokacin da ba kama da sola ba garin nan, lokacin nan ba wuta, muna amfani da wadansu inji ne kamar su taiga da sauransu. Amma lokacin gaskiya injunan din suna dan ba mu dan wahala sosai. Haka
an fara aikin samar da wutar lantarki na hasken rana ne a wani aikin haɗin gwiwa da kamfanin PowerGen mai sarrafa makamashin hasken rana a Afirka, wanda ya kuduri aniyar samar da wuta a yankunan karkara. Omotolanle Atubatele, shugaban sashen kula da hulɗan masu ruwa da tsaki a kamfanin wuta na Husk Power System, ya ce sau tari kamfanonin wutar hasken rana za su iya yin aiki tare da kamfanonin wuta na ainihi domin tabbatar da haske. Muna shiga wurare da kamfanonin raba wuta ke da ikon gudanar da ayyuka, amma a halin yanzu suna gaza samar da wuta har na tsawon sa'o'i 8. Don haka za mu iya yin haɗin gwiwa da su don samar da ƙananan hanyoyin sarrafa wuta don wadatar da raba wuta fiye da yanzu, ta yadda aƙalla kuna iya samun mafi ƙaranci na sa'o'i 23. Farawa ne mai kyau, amma babban aiki na gaba. A cewar Babban Bankin Duniya, kusan kashi 45 na al'umman Najeriya ba su samun wutar lantarki.
Madalla gaida Baba Yakubu Makeri da ya fassara rahoton. To yanzu kuma za mu leƙa Jamhuriyar Nijar. Fannin sufuri na daga cikin fannonin da rufe iyakokin da kasashen ECOWAS ko CEDEAO suka yi ya shafa sosai, inda direbobin Nijar da Najeriya ba sa samun fasinjoji. Sun kuma yi kira ga shugabannin kasashen na CEDEAO da su dube su da idan rahama su sassauta wannan takunkumi, ganin cewa da yawa sun koma zaman kashe wando. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun lokacin da hukumomin kasashe makwabtan jamhuriyar Nijar na kasashen ECOWAS ko CEDEAO suka kargame iyakokin kasashen su wa kasar ta Nijar, masu aikin da kwamfa sun zo ji suka shiga halin rabana kawada tamu sanadiyar rashin fasinja da ma tsoron fadawa tarkon yan bindiga masu sace mutane, kasancewa sai an keta daji ko ana samun yuyuwar sa'idar kutsawa kasashe makwabta musamman a wannan iyakar Nijar Najeriya. Shugaban Reshe na kasa na kungiyar sufurin fasinzoji na birnin Kwanni ya yi mini karin bayanin halin da ake ciki akan iyakar Nijar da Najeriya.
Sunana Ibrahim Muhammadu, wanda an ka sani da Zandwe Kenz, president na Sindikat Transport nan Kwanni Nijar. Ale hakikanin gaskiya mu yau lalle da tsawon duka watannin garawa da dai an samu an kore iyakar ga, to muna cikin matsaloli na transport. Tunda in ka diba yau duk wanda a bisa boda, ni a boda baki iyaka. Kun ga abai da munan ɗan Nijar masu transport, da ɗan Nijeriya masu transport, da ɗan kasuwa, da muna ɗan kasuwa muna transport, tunda sai mun ɗoka su na ATCI, to ba mu tafi ba, an tsaye da yanzu an ka diba ga munan tsaye na muke yanzu ko ina mu muna hannu ga gaba, ɗan Nijeriya hannu ga gaba. Kenan kaga wannan abin muna neman Ubangiji Allah ka sa yau ga irin zaman da ake son a yi tsakanin Nijar da Nijeriya. Muna fata Ubangiji Allah ya sa su diba irin wannan lamarin a daidaita mana. Mu lalle ɗan Nijar haka nan, mu an sa takunkumi, amma ba mu ɗin an sa ma yau ga takunkumi. Hadda suna ga masu ɗan Najeriya an samu takunkumi, tunda su ba shigowa mu ba mu shiga. Kenan tsaitsaye na ake illa iyaka ga shi na a baya kuma kamar wanda kasan dai kariya ga zuwa magaji.
Eh, daga cikin durobobin iyakar ta Nijar Najeriya, ɗan Nijar mai suna Shirwa ya ce ba fasinjoji kuma in ka bi ta daji ɗan bindiga na iya sarbe ka.
Eh, muna da matsalar fasinja bana, tunda fasinjoji ba san daga takowa ya ji wadda damar shi kuma ta da dama wanda kacin kasuwan nan wanda ka kwana nan ne sai ga kusan mutai ma 200 ko 300 kuma sun to sauran masu gadi sauran sun kwanta duk su a tawucin kasuwa na suke da gudun ka tahi kayo dare da iska ga to su dauke ka gaban zakuri tun daji na kai direba ma gudu da kai direba ma kai gudu balle fatin da cikin mota.
Duk dai matsalar guda ce a bangaren direbobi na Najeriya, inda bangare lela local government ta jihar Sokoto aka koka da matsalar rashin fasinjan.
Gaskiya fasinjan yanzu sun ragu, saboda mi an rago su, saboda yanzu zaka taho fare fare inda aka ji motoci da dama zaka iska direbobi yawanci su a ji motocin su, saboda gaskiya fasinjan sun rage. Da warin kwanne ilele Allah za ka lisa mota sama ga 100 wanda ka aiki, amma yanzu Allah da baka wuce ka samu mota 30 ko 40 wanda ka aiki ka kuwa ba yaro dan mu Allah ya kawo mu na mafita, kuma gaskiya mun ya tsaya su shirye da lamarin nan wanda suka tafiya gaskiya a koma aiki daidai, amma ka aiki na raguwa yaro tunda yanzu yin motoci duk gasu nan sai da an jima kaga direba to wanda direba dan uwa to ran amsan mola ko mota ta yana cin aji ka ku aiki bai ba
ba mu da facin za facin da daga shigowa da cikin Nijar suna tawa Najeriya warin bada duka babu wanda kuwa a baya dan wahala Najeriya ta yawa Nijar ta yawa saboda uwa guda oba guda muna nema ga ECOWAS muna roƙon Allah a sassauta wa'in ga abubuwan mahukunta su zauna su yi gane mu talaka muna a cikin wahala ba su ba dan muna ka ganin arkana ga wa'in ga iyakokin dan yanzu nan ko marshin lahiya a gare ka za ka kai shi likita Nijar ba ka samu hanya, kuma Nijar in kana da marshin lahiya za ka shigo a cikin Najeriya kun ba ka samu hanya, wahaloli sun yi mana yawa.
Wannan lamarin ya sa da dama daga cikin durobobin kasashen guda biyu da ke kan iyakar canza aiki ko sana'a kuma sakawa iko Allah na mujiya kasancewa ba a rana ko lokaci zuwa yanzu na wanyewar maganar bude iyakar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Shekara kwana, yayin da muke ban kwana da wannan shekara ta 2023, shirin noma zai yi bitar wasu daga cikin muhimman batutuwa da muka gabatar muku a cikin shirin. Idan za a iya tunawa, yayin da Najeriya ke shirin gudanar da babban zaɓe a ƙasar, mun tattauna da wasu manoma daga jihohin Jigawa da Kebbi kan abinda suke fatan ganin sabbin gwamnatoci da za a zaɓa a matakin jihohi da tarayya za su yi musu don share musu hawayensu. Ga dai wasu daga cikin manoman.
Sunana Muhammad Yunusa, Jahul Local Government.
Baba, ana taɓa noma?
Alhamdulillah, ina taɓa bakin iya gwargwado irin namu na talakawa.
Yanzu gashi ana ta yunkurin za a yi zabe. Wai yanzu sabbin gwamnatoci nan da za su zo. Me kuke sa ran gani ne a wurin su misali a matsayin ku na manoma?
To mu a matsayin mu na manomi, shi manomi ala kul halin babu abin da ke mishi duhu, ya shige masa duhu ko kuma abin da ke faranta masa rai a ce ya samu taki mai sauki. Gashi zai je duk inda zai je ya same shi a sauki kuma a yawaita shi.
To shi
a wadace. To shi manomi idan ya samu wannan to komai zai dinga zo masa a sauki. Amma duk lokacin da za a ce taki zai gagare ka, a ce in taki ya gagare ka kuma gashi babu shi ga tsada. Kaga al'amarin nan gaskiya manomi yana taya masa da hankali. To kaga duk gwamnatin da za ta zo ta yi mana wannan. To insha Allah muna sa ran gwamnati ce mai adalci. Me san talaka ya ji daɗi, amma duk gwamnatin da ba za ta yi wannan ba to gwamnati ce wadda ba ta san talakawa su ci gaba, tunda shi noma shi ne ginshikin duk duniya ba wai Najeriya ba. To kaga shi noma wani abu ne tintin shi muka gada, shi kuma shi muke kai. Kuma har yanzu duk wani manomi in dai manomi ne ba zai ce wayyo Allah ba, in dai zai noma insha Allah rabbi ba zai ce wayyo Allah ba. Amma duk ran da babu taki gwamnati ba ta ba ku taki ba to gaskiya akwai matsala.
To ku kawai matsalar ku taki ce kenan?
Eh to ai bayan taki kaga a ce an samu magani irin na feshi din nan ko da fari sun zo ko kuma wayansu kwari, kaga kana da maganin da zaka fesa musu. Mu yanzu ko da irin wannan sun zo fari da menene da menene ai dabara muke, mu dauko dalbeja mu dauko wannan mu wanda zamu irin namu na gargajiya. Kaga anan mu har yanzu gwamnati bata san da mu ba, amma duk wanda za ta zo ta samu mana da wannan kaga alhamdulillah muna jin daɗi, muna kyautata san wannan gwamnati mai adalci.
Sunana Alhaji Ali Ɗan Dutse. Abinda muke addu'a a matsayin mu na manoma da wannan sabuwar gwamnati za ta zo, domin shi manomi abinda yake da bukata a inganta masa nomansa, a bashi takin zamani, a bashi magunguna, a bashi maganin feshi, da kuma gwamnati ta shigo ciki ta koya mana yanda za mu aje kayayyakinmu da kuma yanda za mu yi dabarun noma. Abinda muke da bukata kamar yanda gwamnatocin nan duk wanda ya zo ya neman alkawari, mu manoma zai ce mu yan gata ne, yana son duk abinda za a yi za su inganta mana nomanmu. To abinda muke
a koya muku karin dabarun noma na zamani,
koya mana dabarun noma na zamani, a koya mana kuma yanda za mu adana amfaninmu yanda zuwa gaba zai yi daraja. To shi ne muke so duk gwamnatin da za ta shigo ta inganta mana harkarmu ta noma a Najeriya gaba daya.
Sunana Alhassan Muhammad daga karamar hukumar Kirika Sanmu a jihar Jigawa. Ni manomi ne. To saboda haka muna son mu samu taki, shi manomi yana buƙatar taki da iri da kayan feshi dai na gona haka. To muddin aka ce ka samu wannan kai shikenan buƙatar ka ta biya. To amma yanzu
a kyauta ko kuma misali a samar da su wadatattu kuma a farashi mai rahusa,
a samar da su wadatattu a farashi mai rahusa wanda manomi na ƙasa zai iya samu, ba wai lalle sai babba ba, tunda yawanci yanzu ko da an riga an bayar ma lokacin da ake bayarwa manya ne suke amfani da shi, kananan ba sa samu. Sai kaga wanda ba shi da gona an bashi mota guda, wanda kuma yake da gonar ya zamanto an bashi kwano ko kwano biya ka.
To ku ba ga wannan mai fatan ku ga gwamnatin da za a samar misali?
Fatan mu dai da gwamnatin da za a samu a yi tsari mai kyau, mu zamanto talaka ya samu kayan noma wanda shi ma zai iya saya, ba wai lalle sai an ba shi ma kyauta ba.
Shi ma wakilin mu na jihar Kebbi Muhammad Nasir ya tattauna mana da wasu manoma.
Ina magana da Mallam Anas Tukur Gulma. Yau duk wanda ka ga noma daga wanda ya noma daga wanda ya sata kuɗin mutane ya taho yana yan sayan taki, koda an ka hawa ga gwamnati taki naira 7,000-7,500 haka yake. Yau takin ga buhu guda naira 23,000-24,000-25,000 yake. Hetur koda an ka hau yana bai kai naira 100 ba, yau hetur naira 300 aka sai ne, ba ƙara ma kowa albashi ba. Dan an ka to ai magana a ce ana noma ƙarya na an kashe noma. Yanzu su ɗaya na da sun kasuwa ta kayan mutane, su ɗaya ga ayatuwa su adda damar da za su sayan kayayyakin noman ga. Saboda yau buhun taki guda albashin malamin firamare na LGE na jihar Kebbi albashi ne bai sayan buhun taki guda, malami na sakandiri albashi ne wa'anda an maya yana sayan buhun taki biyu. To da taki ɗaya aka noma tsakanin Allah. To ita ta aka ta yi mana ƙaryar cewa an ci gaba ana noma, kasuwanci an kashe. saboda mi ma'aikata ba su da kuɗi noma ya tsaya dan kasuwa sai sun samu na in sun wadata su sai abun unhwani dan kasuwa unhwana babu kasuwanci babu zama lahiya sannan noma ya mutu jihar Kebbi dai ina kare ma da karau Allah ya kawo mun da sauyi wanda ya zama alheri gare mu
masu sauraro anan zamu dace a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku bitar karshen shekara kashi na biyu yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wakilinmu na Kebbi Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau naka ne Sani Gulle Kampala Malam Nodori a jihar Jigawa yace dan Allah sashin Hausa na VOA ku tambaya mana masana su mana fashin baki wai shin me yasa juyin mulkin sojin jamhuriyar Niger ta tsokane wa kungiyar ECOWAS ido sabanin wasu kasashe da su ma suka aikata laifuka irin wannan na gaba kuma sakon Isa Lawal Girgir ne magajin garin Girgir a jihar Yobe a Najeriya yace Assalamu alaikum VOA Hausa sasanta rikicin siyasar jihar Rivers da shugaba Tinubu yayi duk da cewa ba jam'iyyarsa ta APC ne ke mulkin jihar ba gaskiya hakan abun ayaba ne matuƙa daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa wannan sasantawar ta dore sako na gaba ra'ayinka ne sardaunan ƙwallon misau Zaharuddin Muhammad Kaka yace Assalamu alaikum VOA Hausa ku bani dama in yi tsokaci akan yadda mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya kuduri aniyar yin hanyoyi a fadin jihar haba gwamna yan jihar ka ba kwalta bane a gaban su matasa suna zaune ba aikin yi sai bin inuwa da sauran wasanni kawai dan ma Allah ya taimaka yan jihar sun kama addini bagatatan da ba karamin watsewa jihar za ta yi ba muna kira da mai girma gwamna da adubi shafin masu zaman kashe wando su ma a dasa musu zumar mulki Allah ya kyauta. To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan kara a takaice.
To a takaicen Isra'ila ta kai wasu sabbin hare-haren jiragen sama da kuma farmaki daga ta ƙasa a yau dinnan Talata kan mayakan Hamas da ke zirin Gaza a yayin da Amurka kuma ke ta kokarin neman haɗin kan ƙawayenta don ɗaukar matakan kare sufurin jiragen ruwa a tekun Bahar al-Amar daga hare-haren 'yan tawayen Houthi na Yemen masu samun goyon bayan Iran. An ba da damar ɗaukar bindigogi ga sojoji a ɓangaren Koriya ta Kudu na gandun tsaro na bai ɗaya a iyaka da Koriya ta Arewa a cewar rundunar tabbatar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau dinnan Talata bayan da sojojin Koriya ta Arewa suka fara ɗaukar bindigogi tun a watan jiya. Sojoji daga ƙasashen biyu sun karce ƙasa a wannan gandun tsaro. Wanda ke arewacin birnin Seoul wanda wata rundunar tabbatar da zaman lafiya da Amurka ke jagoranta ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke tafi da shi. Shugaban sashin kula da harkokin 'yancin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Walker Turk yau Talata ya jaddada abin da ya kira babbar gazawa daga ɓangaren Rasha wajen ɗaukar matakan kare fararen hula a Ukraine daga hare-haren ita Rashar da suke ta fama da su. Turk ya ce ofishinsa ya tabbatar da mutuwar fararen hula 10,000 tun bayan da Rasha ta kaddamar da hare-haren mamayar Ukraine a watan Fabrairu shekara ta 2022 amma adadin ma na iya fin haka.
To masu sauraro anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Amma da dai Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu David. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.